الليل لما تناهى حان للصبح الملاك
من ذا يفرج كربا بات مضنينا ويزرع الورد فينا والريا.
Sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama. Jama'a masu sauraro, ine mana sallama irin ta addinin musulunci a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wannan rana ta Juma'a mai albarka da muke roƙon Allah madaukakin sarki ya sada mu da dukkanin alkhairan da suke cikin ta marasa lafiyar mu na gida da na asibiti, Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya. Mu kuma da muke da lafiya, Allah madaukakin sarki ya ƙara mana waɗanda suka riga mu, Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya yi musu rahama. Mu kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani. Idan ƴan uwa ba su manta ba, satutukan da ya gabata muna ta tattaunawa ne akan tarihin mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ya ga mafifici a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama, wato sayyidina Abubakar, ita ce nana Aisha, Allah ya ƙara mata yarda. Mun ji abubuwa da dama da suka shafe ta wanda har mun zo mun gangaro satun da ya gabata. Dakta yana mana bayani dangane da abin da ya shafi kazafi da kage da ƙarya da aka jingina zuwa gare ta, wanda wannan jarabawa ce da kowane dan adam yakan iya samun kansa a ciki. Za mu ji irin darusan yadda abin ya kasance da kuma irin darusan da za mu iya dauka a ciki. A satun da ya gabata dakta yana mana tsakiyar bayani, lokaci ya cin mana. Yau ma kamar kullum muna tare da ku ne Aminu Khidir Idris tare da Dakta Abdullah Usman Umar Gadankaya. Dakta, muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri mai albarka. Satun da ya gabata dakta kana tsakiyar bayani akan abin da ya shafi kage da aka yi wa nana Aisha, lokaci ya cin mana. Aina za ka dora yau.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من الله سبحانه وتعالى لوكا شيء من البركة لوكا شيء نا قبادة دون شيء من البركة أيوة بركوي. فاتم الله يمنا توفيق إمام داشوا إمام رحمة kuma ba mu iko amfanuwa da abin da muke ji.
Amin.
Muna kan kissar ibtila'i da jarrabawa da nana Aisha ta fada ciki na zarginta da aka yi da alfashin wal iyad billah. Mun fada damun cewa tsari ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, duk matsayin mutum da daukakan sa bai tsallake jarrabawa ba. Ta haka nana Aisha ta shiga jarrabawa kamar yadda mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shiga wannan jarrabawa. Anasha take cewa lokacin abubuwan nan suke ta faruwa ake fadan abin da ake fada, ba abin da yafi damuna. Tace irin ba na samu al-lusfa alladhi kuntu ara minhu sallallahu alaihi wasallam, in ashtaki irin tausasawa wanda nake samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ne rashin lafiya. Annabi yana tausasa mun, yana wato begena, yana lallabata idan ba na jin daɗi. Amma yau wannan karo gashi dai na kwashe lokaci mai tsawo, ina kuka ina zubar da hawaye, amma wallahi ban samu wannan abin da nake samu daga annabi ba, ya canja mun gaba ɗaya, in ji ta da faɗa. Tace kawai abin da na san annabi yana mini sai ya shigo ya daga labule na ɗaki na, sai ya ce kai fatikum, ya kuke? Summa yansarifu, sannan ya juya baya tafiyarsa. Yansarifu summa, wato ya juya baya tafiyarsa, abinsa baya ce komai. Tace na yi mamaki, abin yana damuna. Shi kuma Allah bai so kan mai da wahayi ba. Tace ni ina zaune a gida, ashe gari ya ɗauka ana ta yaɗa maganganu. Hatta kharajtu hina naqahtu fa kharajtu ma ummi mistahin qibala almanasi' wa kana mutabarrijuna. Tace sai da bukata ta kama ni na kama ya zan fita wajen biyan bukata da wata mata da ake ce da ta Ummu Misba ana shi wa kunna la nakhruju illa laylan ila laylin mu mata ba ma fita dan biyan bukatun mu sai daga dare zuwa dare daga dare zuwa dare so wannan wata tarbiyya ce da ya kamata mu gane su a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam na farko dai babu bandakuna a cikin gidaje sai a wajen gidaje a bayan gida shine Bahaushe ma yake cewa bayan gida yaje bayan gida dan ka fita suke idan larura ta kama su ta bukata saboda tsafta irin ta Balarabe sai su fita can wajen gari aje a biya bukatar sai a binne shi amma mu yanzu ana ganin ci gaba ne da wayewa Bature Gazami ya kawo mana bandaki a cikin dakin kwanciya dakin da kake kwanciya nan zaka shiga ka daga ka cusa abinda zaka cusa ka bi da ruwa ka koma ka kwanta
to amma daktar bambanci ban dakin yanzu shi in an yi fita yake izarce wani gu na da kuma kaga
a wani yana fita ne wai baya fita
in ma izarce
yana gindin dakin ai in ma izarce ai yana gindin dakin ba so kawai bane ban ka kora shi yana nan kana bude windon ka gashi nan a abin
Allah bai baka da mutare wato
kaga su can zaman lafiyarsu
na'am
da an shiga bukata sai a fita wajen gari daji sai aje a tona rami sai ai sai abun ne a tafi ya bi kasa ya zama taki ba wani wanda ya ji wari shi yasa suka fi mu lafiya ai
to amma daktar yanzu gari ya girma in aka ce mace ko namiji ko bayan gari
a'a ni ba bacci ne afta ba bacci ne afta ba labari nake baka abin da yake faruwa da kuma ka gane waɗanda ake ganin kaman sun zo da ci gaban akwai karancin tunani a tattare da shanansu
na'am
yes
amma
dai zamani ne yazo haka din ake yi amma ban daki kam ai bai kamata ban daki ban daki ya zama a dakin da kake kwanciya ban dakin ka yake ba gidan zuba kazanta da najasa da waye to amma zamani ya kawo ba yanda za mu yi ba za mu yi ba za mu ce komai ba
to amma daktar wace shawara za ka bayar
a ta kashi a cikin daki kenan da ba haya da ba wuli
daktar kukan yi bayani cewa ban daki akwai matattara aljanu da sauran
su ka gani
wace shawara za ka bayar ga wanda yake da ban dakinsa a cikin dakinsa
ka ga yanzu a shari'a a rubuce sanannen abu da malamai suka fara duk inda ban daki ke matattaran shedanu ne da aljanu saboda kazantar wurin suke zama a wurin to kuma ka ga kai da aka ce ka guji aljani shi yasa yawanci duk aljanu sun bubbuge mu ai da mu da matan mu da yayan mu gaba daya ban dakin ka yana daidai kan filan ka inda kake kwanciya amma fa wannan ci gaba ne na Bature aje ai ta bugawa sai a dage da addu'a
na'am
wanda zai shiga ban dakin sai ya dage yayi addu'a da Annabi ya ce ayi in ya fito mai addu'a da Annabi ya ce ayi
na'am
nan sai ta ke cewa a da mu ba mu da ban dakuna
wai su imma daga baya sun yi
min buyutina tace wa amruna amrul arabi al-awwal fil bariyati al'amarin mu irin na mutanen farko larabawan farko kawai mukan je ne mu biya bukatar mu a cikin albariya a cikin wato wajen gari mu je mu biya bukatar mu tace muna cutuwa kwarai idan muka yi ban daki a cikin gida adadin da kaka suka yi ta ce suna nan suna cikin tafiya wata rana za ta je biyan bukatar ta fantalaktu ana wa ummu mistahin wa hiya ibnatu abi rahmin ibn abd al-muttalib ibn abd manaf sai na fita da ina da ni da ummu mistah mahaifiyarta ita ce bintu sakhra ko bintu sakhri ibn amir wacce take inna ce ga sayyidina Abubakar Siddiq danta suna Samisa ibnu Usasa ibnu Abbad ibnu Abdul ibnu al-Muttalib to ita ummu Musa kuma ce da take taimaka na Aisha wajen hijindimu da ayyuka na gida tace muka fita za ta raka ni tsuguno bayan gida kawai sai na ji fuska ta yi tuntube kawai sai na ji tana zagin wasu Allah wadda rai da su wane da abin da suka yi ta ce ta isa mista danta ne mista din cikin zagin da ta yi addu'a mummuna da ta yi akwai danta ta ce mista ya yi asara mista ya tabi sai nana Aisha sai ta ce ta a'a ya zaki rinka zagin mutumin da ya je yakin Badar yaya zaki wannan bi'sa ma qulti atasubbina rajulan shahida badran sai ita mamar Mista ta ce ki shiru nana Aisha ke baki san abin da mutane suke ta fada a gari akan ki ba sai Aisha take cewa ma kala me aka fada me shi wannan ya fada duba adalci malam dan ta ne yayi wa nana Aisha laifi amma sai da ta kora bayanin ta ce ga abin da danki ga abin da dana yayi yana ya dazance akan ki cewa kin yi alfashi subhanallah abi yayi muni subhanallah nana Aisha ta ce fazzadtu maradan ala maradi na kara ciwo a bisa ciwon da yake kaina da ana gaya mun wannan sai na ji wani zazzabi ya lullube ni haka na tattaho zuwa gida sai ga annabi ya shigo mun inda nake sai mun sallama sai shi mun kaifa teku yaya kuke kuna lafiya kawai abin da annabi yake ga nana Aisha kira sunanta ma ba ya kira sai ce ya kuke wannan yake nuna cewa a dabi'a malam duk yanda kake da mutum idan wani abu na zargi ya zo gindaya to ai maka uzuri dole a ga ka canja mu'amalarka da shi komin matsayin mutum komin girmansa a wajenka komin daukakansa a wajenka zai iya yiwa wani abu ne akasi ya zo ya bayyana kan mu'amala to dole kai ma a matsayin ka na dan adam a ga ka canja akwai wanda za ka dake din amma wallahi kana hango shi sai ka tuno abu dan haka annabi tabbas ya canja wa nana Aisha duk da cewa labarin da aka yada ba labari ne na gaskiya ba to amma mu dauke shi a babi na darasi tsakanin miji ko da mata ko tsakanin amini da amini ko tsakanin baba da da ko tsakanin aboki da aboki a iya samun mushkila ta yadda ba ni sunan shi za a yi wani abu na tuhuma mutum ya ji a ransa gaskiya ba zai iya ci gaba da mu'amala da wani dari bisa dari ba sai har in an wanke shi daga wannan tuhumar da ake masa to kuma wannan yana nuna muhimmancin kada mu rinka yada maganganu da bamu da tabbaci a kan su saboda kar mu ci mutuncin masu mutunci ana Aisha ta ce kawai sai dai annabi ya zo daga labule ya ce kai fatikum kuna lafiya wata rana da annabi ya zo kawai sai ta ce da shi a ta'adhanuri an a ce ya abawayya ko kai min izini zan koma gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ka mai izini ko ka ban dama zan koma gida gurin iyayena wannan yake nuna cewa ashe lokacin da mace take gidan miji gari ya zafi gida ya zafi aka rasa yadda za ina za a tafi gidan iyaye kwarai kuwa dai da gidan uba ko da gidan uwa to a fara zuwa can shefi
amma bisa izinin mijin ko za
dole da izini ai kaga cewa ta ta'adhanu li
to me zaka ce dakta akan wacce in zafin yayi zafi kai sai ta dau mai afinta ta tafi gida
wannan ba daidai bane kishi wannan a kishi ko yaji
ana ce mai yaji
yaji ko to ai yaji a musulunci shine yajin da mace za ta nemi izinin mijinta za ta tafi
na'am
kici ina so zan je gida in yaso sai ki je ki makale amma kawai ki zo ki fita a gida bai san kin fita ba, ki tada hankalinsa, ki tada hankalin iyaye da yan uwa da dangi, ki tada hankalin ƴaƴanki a zo ai ta nima daga wai a ce kin tafi gida, wannan kuskure ne ba daidai bane. Duk wacce za ta yaji yaji ta gaya wa mai gidanta ka bani dama zan tafi yaji.
A dakta zai iya cewa a'a ya gaba za a yi yajin bake,
to ta ce ya bata dama za ta tafi gidansu. Shikenan me zaki a ni dai gida zan ci. Na'am, duk dan kirki in gari ya masa zafi gidan iyayensa yake tafiya, malami ne.
Na'am.
Wani abin da maza suke yi na gasa mata da bala'i, wallahi wallahi malam, zaman lafiya shine matan su tafi gidan iyayensu a zo a sulhunta. So ba laifi bane wannan gaba idan miji yayi wa mata wani abu da bai mata ba, kuma ta ga ba zai gyaru tsakaninta da ishaq ita ba, to ta nemi izini ta ce za ta tafi gidan iyayenta. Su kan ba yanda za su yi da ita, su suka haife ta, sai ta kora musu jawabi da bayanin abubuwan da suke faruwa, sai a kira mai gidanta sai a zo a tattauna. Dan haka yaji yaji da aka nemi izini, yajin da mace take cewa za ta yi ta nemi izini ya halatta,
na'am,
yajin da bai halatta ba yaji ne wanda ba a nemi izini ba. Aliyaju ya jani kenan. Aliyaju ya jani, yaji na mata kala biyu ne,
na'am,
yajun yajuzu da kuma yajin la yajuzu. Yaji da ya halatta irin wannan wanda da nashi ta yanzu muke karatu a kansa. Ta ce a ta zanu li an atiya abawayya, kai min izini zan tafi gidan iyayena. Kaga wannan yana nuna ashe mace tana karkashin izinin miji ne, ba ta fita daga gidansa sai da izini. Aliyaju sani, yaji na biyu wanda yake la yajuzu shine yajin da allati yani takhruju almar'a biduni izni zawjiha wa biduni ma'rifatihi aw biduni ma'rifati aqaribihi wa abna'iha ma qad wa ta'ila takhruj ma biduni ma'rifati sadiqatiha wa jaratiha, ta fita ba izinin kowa, ba a san kowa bai sani ba, ba abin nan ba ta bada labari ba. Wannan bai da kyau, dan musamman a wannan zamani yana dauke da fitintinu, za a iya zagin wani guri kika tafi kuma za ki jefa mutane cikin tashin hankali da damuwa. To nana Aisha ta ce a ta zanuli an atiya abawayya, ka bani dama zan tafi wurin iyayena. Anan nake nuna wa iyayena mata ashe iyayenku suna da muhimmanci a wurin ku, ko da bayan kun yi aure. Kuskure ne ɗabi'ar da mata suke wai mutum ya aure sai manta da iyayensa, saboda an samu daɗin soyayya, an samu miji mai babbar inuwa, a zubar da iyaye, a tafi a rabu da su, ba a kiransu a gaishe su, ba a zo a yi musu abin arziki. Kin samu babban gida na inuwa na alheri, ki ci mai kyau, ki sha mai kyau, amma ki tuno babanki yana ta fama da tuwon masara da miyar kuka, kuna gari ɗaya, ko ɗan ƙauye ne ya shiga tsakaninku, a je a gaishe shi ma ba a zo a gaishe shi, ba a yi. Don haka wannan kuskure ne, mace ya zama ta manta da ubanta, ta manta da iyayenta, kuma ba sai a matsala ba, lafiya lau ma ana zo a je a gaida iyaye. Mutum zai ji daɗi bayan ya aure da ƴarsa ta je ta gaishe shi, ko ƴaƴansa su zo su gaishe shi. So kuma wannan yana nuna mana nana Aisha ashe tana respecting aure, tana girmama aure, tunda ka duba ana cikin ɓacin rai da damuwa, shi kansa annabin ya canja mata mu'amala, amma bata kama hanya ta tafiyar ta ba,
sai da ta tambaya,
sai da ta tambaya. Wannan matsalar rashin tambayan miji idan za a fita din nan, Malam Aminu, fitina ce yanzu a ƙasar nan, da yawa da kake ganin mata wallahi tallahi ba su daukan izinin mazajensu, fita suke kawai, kuma mace fa yanzu da tattare ne na miji, wallahi sai ce an fita duk abin da za ka yi kai, kuma bai isa komai ba, ko ya isa? Ya isa tambayan ka nake, kana dariya?
Ya danganta a karamar Allah.
ba abin da yake yi sai kadan daga cikin su
al'amuran su lalace su kan hakura ne ko da tayi laifin su ga bari ya hakura
aka ake su aka ake su a ta hakuri da mu rayuwa sai da mai
shi da hakuri
mata ku daina fita daga gidajen mazajen ku babu izini duk matar da take fita daga gidan mijinta ba izinin ta cikin fushin Allah
dakta sukan ga cewa kamar ga makota ga kofa ta fito ta shiga
ko wannan ko ba kofa da ba kofa ba ko baki da baki ne kar wata mace ta tsallaka ta fita daga gidan mijinta ba da izinin sa ba
dakta wasu mazajen sukan fita su ba mata kudin cefane ke tafi bai san me ya faru ba saboda haka za ta je ta yo cefane ta wanke ta kai
mai ya ba ta izini ba laifi za ta je
shi bai sai ta siyo ba dai ya dai ba kudin ya tafi
a to yana nufin almajiri ya je siyo ko dan aike ya je siyo akwai mazajen sun ba wa matan su dama su je kasuwa su yi sayayya akwai wanda suna musu haka amma ni ina ga akwai ganganci a cikin wannan kullun kawai matar ka ba ta kudi ka ce ta tafi kasuwa da kanta wallahi wata ran za a je a raba ka da ita sunana shata ne mai izini za ta bi gidan iyayenta anan za mu tsaya na ga akwai lokaci ko ko mu dora kawai mu ci gaba
to akan kallawa kafin dai mu dora din dakata anan lokacin da Nana Aisha ta tafi gidan iyayen nata kafin mu dawo mu dora Allah ya kara musu yarda baki dai masauraro ku ci gaba da sauraron wannan shiri kafin mu dawo daga sashin mu na tallace tallace
نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فقضت الأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فسنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا الجهل ديدننا واللهو مرتع
shawarma kaza kipi cheese hata couscous cheese kale burrata hata nama salad talia kai hata nugget gazoko kachinja gata malenge zaiki shukafa da kaza shukafa da nama samosa da spring rolls kapisa da burrata fantashe na emburni
kira wani oja huwa muslimu shana karino na yara
Dizan Grata Restaurant and Event Center sun tanadar muku wajen bukukuwa domin amare ƴan kwali
ba shakka kuma yanzu Pizza Grata sun ƙara bunƙasa muku abinci da kayan marmari na ɗan birni da na gargajiya a sabon wuri dake Tourist Camp kan titin Bombay a garin Kano lambar waya kuwa
0908111227
ko kuma shafin mu na Instagram @dizangrata
Yaro karka dawo zaka ci pizza and gurasa mu inganta kwalita mu kirawo pizza and gurasa finally irin samu sashi gogari
Dal FM muryar zamani ruwaidaka ruwaidak فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج
من لا يفرج كربا بات
مسوراو بركمو دا داوا ga wanda ya tsaya shirin a tsakiya yau ma dai mun dora akan tarihin Nana Aisha dakta kana tsakiyar bayani lokacin da Nana Aisha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan ta koma gida
gari yayi zafi ran ya baci nan shiga damuwa Nana Aisha kuka take tana zubar da hawaye saboda an yada gari ga abin da ya faru cewa ana zarginta da aikata alfasha sai ta ce to tana neman izini za ta tafi gidan yayinta kai shi ko annabi kawai ya ce je ki kawai tace zan tafi gida uridan astaq min al-khabar zan je inda tabbatar da wannan labari da ake yadawa na sharri a kaina ta bangaren iyayena tace manzo Allah ya mata izini ta tafi gida tana zuwa gida sai tace wa mahaifiyarta ya ummata madha yuhaddithu an-nasu ya mama me mutane ne suke fada a kaina a garin Madina wannan ya nuna wani abu yana nuna cewa lalle ta kula da mahaifiyarta Ummu Ruman sai ita uwar ta yi kokari ta yi abin da za ta kwantar da hankalin yarta. Dan duk lokacin da ya ta zo da bayani na tada hankali a gida, ta yi kokari a kwantar mata da hankali, sai ta ce ke hawuni alaiki kiwa kanki da sauki, wallahi laqalla ma kanat imra'atun qattu wadhi'atan 'inda rajulin yuhibbuha laha dara'ir illa kassarna 'alayha. Ki hakuri Aisha, zai wahala a samu mace mai matsayi da daraja da kyau, kuma tana da matsayi a wajen mijinta, tana kuma da kishiyoyi face sai sun yawaita yi mata maganganu na batanci. Naka ita Ummu Ruman matan nana mahaifiyar nana Aisha, abinda ta fassara wa nana Aisha wannan abin da yake faruwa matsala ce ta kishi tsakanin mata, kuma wannan abin zai warware kirki da mu, ki daina kuka. To wannan ya nuna tarbiyar ita kanta Ummu Ruman da irin matan wannan zamani, sai ta taya yar kuka, wallahi in ta zo ta fashe mata da kuka ita ma kukan za ta yi ta watsawa. Allah sa iyayena mata suna jin wannan issa suna kuma fahimta,
amin.
Daka ita kawai sai ta juyar da hankalin nana Aisha, ta ce mata wannan fa ba wani abu, labari ne na gari, kuma matsaloli ne kawai na kishiyoyi, duk mace da take da kishiyoyi sai ta hakuri. Kuma anan nake jan hankalin mata, duk wacce ta san ba ita dai bane a wajen mijinta, to ta sha ruwan hakuri kawai, musamman a wannan zamani da ke cike da rashin gaskiya da rashin kyautawa da kokarin kishin a cutar da mutum a wulakanta shi yana so ko baya so. Da haka ina baki shawara kamar yadda na mahaifiyar nana Aisha Ummu Ruman take bata, cewa ki zama mai hakuri, ki kai zuciyarki nesa, duk matar da ba ta yin hakuri da abokiyar zamanta to akwai damuwa wallahi.
To wallahi ba su
ce, to ki kwantar da hankalinki karki kai ki damu, matsaloli ne na ainihin wato kishiyoyi, ita abinda ta fassara abin kenan, abinda ta dauka. Sai nana Aisha ta ce subhanallah, awala qad tahaddatha an-nasu bihadha, subhanallah, yanzu da mutane suna ta zance akan wannan abun a nan garin Madina, ana cewa nayi kaza nayi kaza, yanzu mutane sun yi haka. Nana Aisha ta ce fa bakaitu tilkal layla hatta asbahat, wannan dare da na zo gidan iyayena na yi ta zabga kuka, na yi ta kuka, wallahi har na waye gari ban daina kuka ba, ba ta yi bacci ba tana ta zuba kuka. Ta ce la yarqa'u li dam'un wa la aktahilu bi nawm, hawaye ya ki tsayawa ban ballantana in sa kwallon sam, in sa kwallon bacci, ma'ana abinda take nufi ba ta yi bacci ba. Ta ce na waye gari ina ta kuka ina ta kuka, thumma asbahtu abki abki wa abki. Sai nana Aisha take cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai aka ji ya kira Ali bin Abi Talib da Usama ibn Zaid, yayin da wahayi ya tsaya baya zuwa a lokacin ba a samu wahayi ba, annabi ya ce to bar in nemi shawarar ku, da kai Zaid da Ali ina neman shawarar ku, ina so zan rabu da iyalina Aisha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Annabi ce ina neman shawarar Aliyu, ina neman shawarar Zaidu, zan rabu da Aisha saboda wannan abin da yake faruwa. Subhanallahi al'azim. To shi Usama ya ba manzo Allah shawara dangane da abin da ya sani, cewa yana da garanti cewa matarsa lafiya lau, kubutacciyar mata ce, ba a jefa zancen wannan alfasha a tattare da ita. Aisha ya yadda da ita, in ji Usama. Ya ce ba abin da muka sani in ba alheri akan iyalinka ba. Ali bin Abi Talib fa aka jiyo kansa ya ce ya Rasulullah, ni a fahimta ta duk wani abu da kake shakka kake cikin damuwa a kansa ka bashi, wani sa'u siwa haka sir, mata ba nana Aisha ba suna da yawa, hakan kana da damuwa a kanta ba sai ka nemi wata ba kawai, a amma ka tambayi wata yarinya barira tasdukuka ko tasdukka sai ta gaskata ka za ta gaya maka gaskiya tunda ita tana tare da nana Aisha dare da rana to kaga shi ma Aliyu anan yayi adalci yace a tambaya abinda aka tabbatar sai a haiki ai aiki da shi
to malam ko mun samu gaba mu dan dakata kuma ga masu sauraro kafin mu ji a sashi mai zuwa in Allah ya kai mu shin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi bariran ko kuwa
Allah ya saka mun gode
to masu sauraro za ku iya neman mu a kai tsaye ga mata za su iya neman mu akan 08066200885 sai kuma maza da za su iya neman mu akan 08090400885 sai sakon karta kwana da ya hada maza da mata baki daya akan 07052530029 akramakallahu ga wani sako da yake shigowa aka ce assalam ina yi wa malam fatan alkhairi ni tambaya ta ga malam ita ce yana cewa aje gidan iyaye a kai musu abin arziki zaka iya diban kayan abinci kamar shinkafa rabin kwano ka kai gidanku idan ka san ba su da hali ko kuma dole sai ka tambaye shi tana nufin mai gidan idan zaka kai wani abu gidanku idan ka tabbatar ba su da shi nagode
to gana ta gaskiya matsala ta diban abinci a kai wa iyaye ya danganta ga yardar miji da amincewarsa duk macen da yana da kyau mace ta kai wa iyayenta taimakon abinci da ba su da shi yana da kyau in ma mijinta bai bata dama ba ta yi kuɗi ta saya musu ta yi aiki na kuɗi ko ta yi sana'a ta samu kuɗi ta aika wa iyayenta su ci abinci to haka a nan gurin idan mai gidanki ya amince kin tambaye shi yana da kyau ki ɗauka ki kai amma in bai amince ba kar ki ɗiban masa abinci don kada ya zo ya bayyana cewa kina masa sata
na
gashi dai ana bawa kowa abinci ana bawa magota abinci ana bawa kaza amma in kika dauka kika kai wa iyayenki kuma sai ya zama laifi haka duniya ta canja yanzu kowa ana bashi gobar gida ana bayarwa abokane ana basu waye ana basu amma in aka kama ta tana kai wa iyayenta to mu yanzu a Hausa fulani tuhuma ne kawai tana diban dukiyar mai gidanta ne ta kai wa iyayenta so ina bashi shawara ki sana'a ki samu abin da kike miki iyayenki ko kuma idan wani lokaci yayi kiga akwai wadatar abincin ki ne mai izinin mai gidanki ki ce baki ki kai
na
in ya baki ma sai ki kai ki ce inji mai gidanki haka ake ko da ko ke kika kai din ki ce inji mai gidanmu haka ake
na
saboda ai mai gidanki in ya samu daraja ke ma kin samu wallahi alam na
wannan tace assalamu alaikum ina yi malam fatan alkhairi malam dan Allah a bani shawara mijina kullum ina kokarin faranta masa amma wallahi malam ko a jikinsa baya nuna min wallahi malam ko hijabi nayi nace ya sai min amma sai ya ce min ba shi da kuɗi har takalmi to malam idan Allah malam dan Allah a bani shawara ya zan yi sannan malam za a iya sawa jariri suna Aswad ko Ajwad ko Narda nagode malam Allah ya kara sutura
to a tambaya ta farko cewa mijinta duk abin da ce baya ba wato ina so ka gane wani malam wallahi malam dabi'ar maza ne da yawan su
na'am
wallahi a yau a iya mu'amala ta da karantar da mata da wa'azi wa mata da waye abin da zan ce maka is common yawanci maza ɗabi'a su ne suna yi kuma ɗabi'a ne mara kyau shine rashin godewa mata in sun yi abin kirki ba sa gode musu galiban in sun yi abinci mai kyau ba a yaba idan suka kyautata wa yara ba a yaba in sun kula da tarbiyya ba a yaba idan suka yi kwalliya a jikinsu ba a yaba mutum zai zo ya ga matarsa ta yi kwalliya ta saka kayayyaki na ɗaukan hankali da burgewa da gyara jikinta wataƙila ba shi ya biya kuɗin kayan da ta sayo ba amma wallahi zai iya buɗe baki ya ce kai kin yi kyau ya ce kai na ji daɗi kin kyautata mu Allah kyautata miki ba mace ta kashe kudi 2500 2010 kan yaran kai kawai fa wannan gashin nasu wallahi sai yace goma malami ko baka da labari
akramakallah
kudi yake ci
na'am
amma mace za ta je ta bige bigen ta ta gyara wallahi gidan nan yazo ko waiwaya ko tofar da ya wuta bangaren ba zai yi ba
to akramakallah ko shi wata kila ba irin gyaran da yake so ta yi bane kaga sai ga abin bai maka kyau ba wata kila ta tayi wanda yake bukata zai yaba
wallahi ya kamata ka ji tsoron Allah wallahi wannan lauyanci ai akwai zalunci a ciki ai matan nan malan mutane ne masu rauni ya kamata a sauƙaƙa musu malan
ina
ku dinga yi musu adalci wallahi yanzu mace ta yi ado ta yi kwalliya ta sa turare ta gyara jiki ta yi kitso ta yi kunshi ta yi komai kai ma abin da zaka ji sha'awa ga dadi shikenan ka zo ka faɗo wannan magana mallam
wato akramakallah akwai wanda yake
alƙalli koda bai masa ba zai bude baki ya baba
akramakallah
ko ba ko bai burge shi ba dai cika amma fikin yi kokari yau sai gyara mata abin da take ba dai ba na yadda akwai matan da basu iya kwalliya ba ga su a birni amma yan kauye ne in ta ramba da kwalliyar yadda ka san buri haka zaka ganta ramba da jambaki ka fadau asa wata huda ta fidda ita daga hayyacinta kuma matan ku ji tsoron Allah ku rinka koyan ya ake yin kwalliyar
wato doctor akon da yake gidan shi shampoo yake so matarsa ta yi ita kuma kitso take so ta yi to in ta yi kitso wace baya jin dadi ita ta matsa kullun sai ta je ta yi kitso har ya hakura in ta yi kitson ma shi baya kalla to sai nake tunanin ko irin wannan ya sa mazajen
gaskiya ne
anan abin da ba sa bukata su kawo da kai
anan na goyi bayan sa duk mutumin da yake ga abin da yake so matarsa ta yi dole ta yi ke kuma in kin kiga halattacciyar mata abinda kike so mijinki yace baya so kike hakura da wannan abu
kenan
indai ba bauta Allah bane ba dangane da wannan sunan nake ina ba da shawara a rinka neman sunan sahabbai ana sakawa sunan da yake mai kyau mai muhimmanci
kenan
yawa cikin waɗannan sunan nake akan sa wasu sukan sa amma ba wasu nake ne masu muhimmanci badewa duk da akwai sunan wasu daga sunan malamai ne yawa to amma dai musun ya sa ga sunan matan annabi ga sunan sahabbai wannan shi ya fi dacewa kan mutum zai kakalo wani larabci da bai ma san ma'anarsa ba wannan shi ne abin da zan faɗa
alhamdulillah assalamu alaikum muna tare da wa
mamai hidayat dai daga kibiya wani an tashi lafiya
alhamdulillah me kike dauke da shi cikin shirin
to ni ba na tambaya ta shi wani ma idan kai abun kake cewa idan ya gani din nan sai sai to dan ya ka kawai kika yi in dai dai ina ba ne to ki dena shi kuma wannan ya matsayin sai
shi to Allah ya saka da alkhairi aka magana to kaji wani shi kuma shi zai mata in dai ma dan in ta ce ya ba ne to kawai ta dena
kai ba sallah bane ko azumi ko kiyamul layli ko wani abu da zai gaya miki haka daman asali mace a gidan mijinta ai tana yin kwalliya ne dan mijin ya yaba shine asali to wa za ta yi kwalliyar aljannu za ta yi wa akwai jahilci a cikin wannan magana sai ki ce eh shari'a ta ce in maka kwalliya in maka ado matan sahabbai suna yi wa sahabbai kwalliya da ado sai su gaya ma in bai da ilimi wannan rashin ilimi ne wannan lalle dan ta idan ya ba laifi mace ta yi ba bariya bane wannan ai ba sallah bane ba zakka bane ba azumi bane ba kaza bane
na'am
ai asali mace daman ta yi kwalliya da ado me wanda zai fi kowa cin moriyar kwalliyar ta da adan ta mijinta to kaga wannan ya daure mata gindi ta zauna
cikin kazanta
kuma dun ba wato sa a yake ba rashin adalcin maza na wannan zamani wallahi zaka ga yaje yana zaginta a wani guri yace ba ta da kula
ko kuma shi kazami ne shi yasa ba ya san
ba mamaki kuma kazami ne Allah ya jarabe ki da kazami nan ba daya wannan kina da aiki a gaban ki
Allah ya sa mu dace
amma ni ina ba ki shawara ki ta yin adon
na'am
ko yi magana ku kare yake dai ki zauna tsafta a karan kanki da ya zo wajen ki ji wani kanshi ya buge shi ki gigi ta shi da turare ai mai kunshi na tashi hankali a gyara kai ai kula da jiki sosai yawa na sha ba da fatawa ina ga mata ba lifi a dan wawuri wani abu a cikin harkokin gida a gyara jiki
na'am
a ci abinci mai kyau akwai abubuwa da mata ya kamata su rinka ci suna sha dan da inganta su a matsayin su na mata
na'am
sarki zo abu shake gashi kullum to da miyar kuka kullun abu daya. A'a. Mun ga dan canja ɗan kayan fruit ɗin nan abuwa marmari ɗan perfesin kaza haka lokaci. Ki san dabarun da zaki akwai dabaru da mata suna ya gida yi. Ki gyara kanki. Dan da zarar yazo ya ji ki bai ji yanda yake so ba, kishi ya zai tafka miki wallahi. So ni ina ba mata shawara kar su yi wasa da gidansu, kar su yi wasa da kwalliya da kulawa da jiki. Namijin wannan zamani sai da haka a kula da kai, a gyara jiki, a yi tsafta, a yi ado, a yi kwalliya, ko ya yaba ko kar ya yaba, wannan ta shafa ke dai a wajen Allah kin fita. Kuma ƙaryar sai zage ke ce ke ga zamaci.
Na'am, Allah ya saka da alkhairi. Malam wannan aka tace salam malam mijina mai dukiya ne amma ba zai iya ba mu 2,500 ba. Mu yi uzurin gaban mu. Malam, ko dinki a wata 2 baye mana.
To Allah
sai ya dinka kusan kala 7 daga shekara sai shekara malam yake mana. Na mama sai yana ganin za mu ci malam, kuma muna da bukata. Muna da ƴaƴa malam, in naje asibiti aka rubuto min 2,500 nace mishi 10 ne na ci haram, tunda kudin zan sai kayan amfani ne da yara na
ba laifi bane ba.
Ba laifi
wannan ƙaryar halaltacciya ce.
Na'am.
Ko ki zara aljihunsa
in ya aje riga
kware kwa.
To malam, kai ya gane tana dauka kuma a shiga wani yanayi.
Wallahi ya halatta.
Wallahi irin da nake magana,
irin wannan mijin da zai bar mace yana da hali da rufin asiri ya bata cikin talauci, cikin yunwa, rashin kulawa, ba laifi bane dan ta zara aljihunsa, ta gyara kanta, ta gyara yayanta, ta gyara gida. Kaddai ta fidda shi waje, kaddai a dai a shiga a dashi.
Malam, in ya gane abin da nake magana, in ya gano tana dan dauka, kaga mutumin da ba iya bayarwa in ya aje liga zai san nawa ne ya aje. To in kullun ana dauka ya gane, baka ganin kuma
rinka sa masa wa'azin da malamai suke fada cewa ya halatta mace ta dauka wani abu a cikin dukiyar mijinta ko bai sani ba dan hidimar gida.
Na'am.
Ta rinka sa masa ya ji dan kai ya ce ita barauniya ce. Amma duk wacce tana ga mijinta fitinanne ne, mije mata fitina ya ce ita barauniya ce, na sha fada a karatu ki kiyaye ba ruwana. Amma dai dan halacci ya halatta.
Na'am.
Ni kamar ka karanta tambayar ma, kamar baka fahimci mai matan nan ta faɗa ba, baka tausaya mata ba, ka duba abin da ta faɗa ba. Ai shi yasa wato wasu mazan sai hakuri. Maganin 500 ne tace 1,500 ya bata, ta siyo magani, ta je ta musu cefane lafiyayye na 1,000, kayan miya mai kyau da kashi da nama da kifi, ta yi abincin ya ci ya koshi, ta ja gefe ta yi masa gwalo ta ce kudin ka kaci wallahi. Wallahi ba laifi ba kaji.
To Allah ya samu dace.
Hakan dai za ka karɓa abu, na ga wannan ba ta tabbata maka daɗi ba.
Wato akan makalla
ita Abu Sufyan, matarsa Abu Sufyan ta kawo kukansa, ta ce inna Abu Sufyan rajulun shahih la yutini ma yakfini wa yakfi bani. Mutum ne marwaci ya rasu da Abu Sufyan. Abu Sufyan dai da ka sani baya bani abin da zai ishe ni ishe yana. Ta ce ba akwai laifi idan na dauka cikin dukiyarsa bai sani ba. Annabi ya ce khudhi, ki dauka, ba laifi bane, bil ma'ruf.
Wato
ki dauka da wannan hadisin na dogara.
To akan kula
duk marwacin miji wanda baya bayarwa, banda fa mai hali mai taimaka mai bayarwa, marwaci wanda baya bayarwa.
Ita akan kula bata yi bayanin abinci bane, ta ce uzurin gaban su. Kaga zai iya yiwuwa wani abu ne wanda ba
uzurin gaban su, malam uzurin gaban su ba yana kan mijinta ba, na ƴaƴanta ba, da ita da ƴaƴanta, watakila takalmin yaro, watakila dan kudin break din yaro, watakila dan yaro yana son biskit, yana son alawal madara, watakila ita ma tana so ta dan sha kankana, ta gyara kanta, ta dan sha gwanda, ko ba ka bane sha lemo, ta ci ayaba, ta girtiki ya dan yi kyau abin nan. Ka san akwai wanda daga tuwo sai tuwo.
Wato daktar,
ka san maza masu tuwo sai tuwon nan ya kamata mace ta rinka gyara al'amuranta.
Ka san wata za ta iya ganin cewa idan ya siyo misali madara ta kwana uku, ita ta ce kullun sai an sha a da yawa, shi kuma yana ganin a sha kadan.
Watakila
uzurin gaban ta yi nufin wani abu ne na jin daɗi, ba abu ne na dole ba, wanda ya kamata a ce dole sai an yi
abu ne na dole, shi ya kamata.
Yawwa,
jin daɗin ma kuma ba a hana ba gaskiya.
ga wannan mata ke salam dan Allah ina ina tambaya akan karatun da mallam yake gabatarwa a gadan kaya magriba zuwa isha wace rana ake yi
to ba a gadan kaya nake karatuwa muna gadan kaya muna yi da asuba asabar ladi muna yi kuma da azhar duk asabar da ladi bayan azhar zuwa al'asar
ina
sannan sai kuma a kofar nasara muna karatu nan ne muke a kofar nasara muke zadul ma'ad sai sabuwar gandu da muke tafsiri ran lahadi ne wannan na zadul ma'ad
na'am
sai sabuwar gandu da muke tafsiri bayan magariba zuwa isha ranar litinin
na'am to mallan ga ta tambaya aka ce assalamu mallan dan Allah ayuwa mata da maza da suke chatting da waya bayan suna da aure mallan har ta kai yanzu namijin da yayi budurwa ta yi aure amma mallan sai su ringa soyayya ta waya bayan shi ma yayi auren amma kuma suna waya da sunan gaisawa suna da aure mallan suna cin amana auren su dan Allah mallan ka gaya musu hukuncin da Allah ya tanadar wa masu irin waɗannan halin da azabar da Allah ya ce zai musu akan cin amana aure ko za su ji su gyara dan yawancin su suna jin shirin nan mallan ya tashi lafiya sako daga Aisha Muhammad
to Allah ya sauke
amin
wannan yana daga cikin musibar da take damu al'umma shi ma dai mutum yazo ya ta alaka da matan mutane chatting din wannan larurar chatting din nan inda yau za a haska maka hotunan maza dai a gidajen su wallahi bayan isha'i zaka wacce ta kalli gabar mijinta ya kalli kudu kowa yana chatting ita tana chatting shi ma yana yi musiba kenan bala'i ba wanda yake sauraron kowa yanzu wayarka ita ce matarka wayarki ita ce mijinki shiga hakkin mace ce mutum yake sauraron matarsa yazo yana danna dannan waya wallahi sai Allah ya tambaye shi saboda ai tana da haƙi na ka zauna ka hira da ita ka kula da ita ba wai mutum ya maida matarsa kamar mai gadi ba wannan haƙin su ne kaka ita mace ta sani haƙin mijinta ne ta tsaya ta saurare shi ni ban fiye ma damuwa da larurar mata wai mata suna chatting su bar miji ba a fiye kawowa ba da wahala in ba mace mara hankali ba da za ta zo ta kama chatting ta ta watsar da mijinta da wahala amma maza sun fiye wannan masifar kuma abin da yafi komai muni ka rinka alaka da matar wani yanzu ne yana ga mota wai tsohuwar budurwarsa ustaz ne fa wai tsohuwar budurwarsa wai bata daina kiransa nace kai baka da tsoron Allah kuma kai da a garin ku nake sai na hada ka da mijinta yazo ya baka kashi yaya za a yi yarinya budurwa ta yi aure kace wai kuna wai har yanzu kuna wai ai ita take kiransa nace baka toshe wayar ai ba daidai bane cin amana ne wannan to yawanci yara yan mata kananan yan matan nan ba sa daina chatting da samarin
su
wallahi ba daidai bane kuskure ne ya kamata mutane su ji tsoron Allah yanzu ko jiya din nan an bani fatawa jiya an min tambaya jiya da daddar wani yake kira da wani kawai ya dawo gida yazo ya tarar da mata yarinyar da ya aura da tsohon saurayin ta ido da ido ya gansu
a gidansa
kwarai ku a gidansa a gadansa a dakin ya ganta ta ganshi ya ga yaron sai ce musu komai ba saboda tsabar bakin ciki da damuwa abinda fa ake kenan yanzu mutum ya zo ya auri mace tana alaka da wasu kuma yanzu ta hannun wayan nan yarinya sai ta fita ma ta tafi wani wuri ta ji ai alaka da ita wannan haramun ne wannan alakoki da ake yi tsakanin wance da wane bayan an yi aure bai halatta ba bai halatta wani yana chatting yana hira da matar wani ba bai halatta ba wata tana hira da mijin wani yanzu akwai waɗanda zaka suna hira da mijin wani da ba daidai bane ba Allah gyara mana halin mu Allah ya sa mu cikin imani
assalamu alaikum muna tare da wa to wannan da alama wayar tashi rumuji assalamu alaikum muna tare da wa to muna tare da a gurguje to me tambaya ka to alhamdulillah mallan yana jin ka
muna godiya
to assalamu alaikum muna tare da
assalamu alaikum
wa alaikum assalam a gurguje muna tare da to me kike dauke da shi
hello
to muna sauraron ki me tambayar ki
daban karin bayani zan yi akan abin da naji.
To, a gurguje. To, wannan wayata ta ka ina ga
an rasa ilimi. Za ta bankado wani abu ne da ake yi.
To Allah ya saka mata da alheri.
Abin da nake faɗa Malam Aminu, mutane gaskiya su ji tsoron Allah akan matan su.
To,
maza mata ma su ji tsoron Allah akan mazan su. Musamman maza. Wallahi suna dauke kewa da wayoyin su sama da dauke kewa da matan su.
To Allah ya sa
su. Mata suna kuka da wannan. Mutum mata su ne wanka ta kwalliya ta ado tun wata tun ba al'asar take gyara jikinta. Ta goge nan ta shafa turare ta yi wa amma mutum ya zo wai gaba ɗaya kalle ta ma wayarsa. Wallahi har gingidi ya kama shi wayarsa yake kallo yana dube duben wasu mata. Ai wannan ba daidai bane, zalunci ne wannan.
Allah ya samu dai.
So ina fatan za su yi kokari su kiyaye su gyara, Allah gyara mana halin mu.
Azumi masu sauraro duka duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a madadin shugaba Jagora Ahmad Gazali Yakubu Asma'u Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye Buhari Isa ya sada da ku daga sashin addinin musulunci da Hadiza Balanta take shugabanta Aminu Kidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا.